تنهن
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد جماعة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a yau 6 ga watan Ramadan na wannan shekarar ta hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya. Yau za mu tashi majalisi na 6 a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a garin Kano. Allah ya ƙara mana wannan gari albarka da kariya da arziki da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau insha Allah za mu tashi a tafsirin suratul Kahf. Amma kafin nan bari mu amsa tambayoyi kuma mu danyi dan ta'aliki kadan da yake da alaka da karatun jiya, saboda kurewan lokaci mun tashi ba mu gama bayani akan ayoyi biyun karshe ba na karshen suratul Isra. Tambaya ta farko wannan yace, malam, bayan na gama bawali na yi tsarki, idan na tashi sai na ji yana zubowa, wani lokaci ma sai na shiga sallah zan ji alamunsa, ya ibada ta za ta kasance? Eh, wannan ina ga yana wannan larura ce, rashin lafiya ce da ake ce mata salasul bawl. Da farko dai ka nemi magani, ka je ka gaya ma likitoci domin a nemi maganin wannan kar ya zamanto wata illa ce wadda za su daga ƙara ci gaba, saboda ka nemi magani a kanta. Amma dangane da ibada, to malamai sun ba ma mai irin wannan larura hukuncin mai jinin istihaba. Jinin istihaba shi ne jinin rashin lafiya wanda yake zuwa ma mace ba lokacin al'ada ba, ko kuma ya zamanto jiddadin kullum tana cikin jini har har ba lokacin al'adar ba ma tana cikin jini yana kwarara. To ka'ida akan wannan shine mutum zai sanya abinda zai tsare tufarsa da kuma ya tsare wajen sallarsa daga baci, saboda haka sai ya samu wani abu wanda yake zai tare tsarin ya sanya shi a cikin a jikinsa, yadda zai hana fitsari ya rinka farara har ya rinka dugowa akan tufarsa ko ya dugo akan inda yake sallah. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai istihada wal tastaghfiri bi thawb, wato kai kunjugu da tsumma, to shine ko kuma ya sa pampers. Larura ce, Allah ya ba mu lafiya. Sannan sai ya rinka sallarsa da alwalarsa, ba zai sake alwala ba sai in ya zo zai sake wata sallar. Kuma in yi wannan sallah da alwalarsa, ko da yana zuba zai iya yin nafila, zai iya karatun Alkur'ani, zai iya duk abin da mai alwala yake. Wata sallar farilla ce dai ba zai yi ba sai ya sake wata sabuwar alwalar, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma musulmi istihaba. Amma idan shakka yake yi, akwai wani wanda ya kan yi wannan, idan ya yi bawali sai ya rinka shakka ko wani abu ya fito ko bai fito ba, to wannan kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud, abinda ake so ya yi bayan ya yi bawali ya yayyafa ruwa a cikin wandonsa, yanda ko da ya ji danshin sai ce danshin ruwa ne ba danshin bawali ba, domin kada ya sanya kafa ga shaitan ya sa masa damuwa. Kun san rashin lafiya ce, likitoci suna faɗan rashin lafiyar damuwa, obsession syndrome, obsession syndrome haka ake ce masa, cuta ce. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan cutar tintin tun kafin likitocin kwakwalwa su bayyana ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kuma ya ce akwai shaidani da yake sanya ta, dan shaidan ne aljani ne yake sanya ta, yake tasiri akan jikin mutum da zai sanya masa irin wannan. To maganin wannan, yayin da mutum yana shakka ko wani abu ya fito ko bai fito ba, shine yayyafa ruwa, sannan ya yi ilga'in shakka, ya watsar da shi, kada ya ɗauka daga ma ya ji danshi sai ce ba danshin bawali ba ne, danshin fitsari ne, shi ne maksudin danshin ruwa ne. Na'am, ya ce danshin ruwa ne. sannan tambaya ta biyu ce ai mana ƙarin bayani kan mutanen da idan suka tarar da liman a ruku'u cikin sallah sai kaga sun yi kabbara daya sun sunkuya ruku'u kamar ba sa kabbara harama shin yaya abin yake cikin shari'a Allah ya saka da alkhairi eh waɗansu malamai sun ce a idan mutum yayi kabbara daya zai yi itidali da wannan kabbara a matsayin kabbara harama sai dai a tsaye zai yi ta ya Allahu akbar sannan sai ya sunkuya ko da bai samu yayi kabbara ta ruku'u ba sun sauƙaƙe masa sun ce ba komai tunda kabbara haramar ita ce a bar dubawa amma idan sai da sai yana sunkuyawa yake kabbara to wannan bai samu sallah ba tunda bai yi kabbara harama a tsaye ba haƙƙin kabbara harama yayi ta a tsaye nake tabbatar a tsaye yayi babu laifi ko yana tafiya yayi kabbara yace Allahu akbar yana cikin tafiya sannan ya ƙara tattakawa ya sunkuya ko kuma daga yace Allahu akbar ya sunkuya ya tattaka ya shiga cikin sahu kamar yanda Hudhaifa yayi duk da yake waɗansu malamai sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace masa zadakallahu shirsan wa la ta'ud ai kada ka sake yin wannan asali ne nakan cewar ba a san yin haka amma waɗansu sun ce abinda ake nufi da wala ta'ud ai kada ka sake zuwa cikin sallah kana hakikana gaggawa ma'ana ka tafi cikin sakina wanda yake shine wannan shine mafi zahiri daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fi'ilin sahabbai har bayan wannan da ikrarin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka gare shi ya nuna babu laifi mutum yayi kabbara kafin ya shiga sahu sannan ya ruku'u ya tafi a sunkuye har ya shiga cikin sahu akwai athar daga sahabbai da suka nuna cewa sun kasance suna yin haka saboda haka babu laifi a yi wannan amma lallai a kula cewa kabbara harama al akmal shine ka kabbara harama sannan ka kabbara ruku amma idan ka kabbara harama ka shigar da ita ta zaman to kuma a maimakon ta hada da kabbara harama da kuma kabbara ruku matsawar ta yi ta a tsaye sallar ta tana nan domin su at takbirat dai dai kun su ko wannan su sunna ne ita kabbara harama ita ce wadda take farilla
masu kalli kalli
na'am ba su kalli kalli a cikin sallah wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake rushe khushu'in sallah sallah ba a samun idaya ta da ladanta sai idan da khushu'i tsoron Allah da kankan da kai ga Allah kalle kalle yana nuna cewar mutum ba shi da khushu'i da a ce shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zuciyarsa ta ji tsoron Allah da gaɓoɓinsa ma sun bayyana tsoron Allah to mutum yana kalle kalle nunawa ne cewa gaɓoɓinsa ba su ji tsoron Allah ba ba su yi khudu'i ba na ƙanƙan da kai da ake neman gaɓoɓi su yi ballantana kuma ya zamanto waiwaye wato har ya zamanto abin takaici wani daga cikin alhaji yana cewa in kana so ka gane alhajin Najeriya ba in cikin baƙaƙe ba ka san waye dan Najeriya ba ka kalli mai kalle ka duba in an yi sahu ana sallah ka ga waye yake kalle kalle kana ganin mai kalle kalle to ka san dan Najeriya ne wal iyadu billah har wannan ta zama to mana alama wannan shaida waɗansu mutane na ji suna yin magana suna faɗa da kuma abin da kai ci haka ne in za ka ga muna sallah waɗansu sun fassara sun yi mummunan fahimtar fassarar mazhabar malikiya na cewa kada mutum in zai yi sallah ya sanya fuskarsa ya kalli kibla kuma suna cewa kallon wajen da ake sujada idan mutum garin kallon sujada ya sunkuya har ya rage tsawonsa suna ganin wannan bai tsaya a sallah yanda aka ce ya tsaya ba to wannan fahimtar ya sanya waɗansu in suka tsaya suka kalli gabansu ɗin to kuma ba wai kibla suke kallo ba suna kalle-kalle ne in sun ga wani abu ya wuce sai su bi shi da kallo to musabtin da ga hadisin Ummu Salama da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah lam yujawiz basarahu mawdi'a sujudihi ganin sa baya ketare mahallin wurin da yake sanya goshin sa ya sujada to haka ya kamata kai da ganin ka ba da sunkuyo ba ba ka sunfi da kanka ba haka yanda za a ce ka sunkuya a cikin sallah a'a amma ka sanya ganin ka ya rinka kallon bigiran sujadarka wannan shine zai taimaka maka wajen kada ka rinka kalle kalle domin yayin da ya zama to kallon ka yana kasa ba yana sama ba ko ka miƙe shi ka fitar da kana kallon kewayenka wannan zai sa wato ba za ta rinka tasirantuwa da kan da bin wani abu da kallo ba wanda bin wani abu da kallo yana kore fushi a cikin sallah sannan wannan yace mace ce take kokarin gano laifin mijinta ta hanyar bibiyar sa kuma tana yawan raina kokarin sa komai yayi bai daidai ba wallan wani shawara za a bawa matar da mijin Allah ya saka da alkhairi bibiyar al'aura wato bibiyan laifi na mutum wannan baya daga cikin dabi'ar mumin a cikin muwaffa annabi sallallahu alaihi imam Malik ya ruwaito daga maganar annabi Isa wanda take tana daga cikin abinda aka hikaito a cikin littafin mu kenan wanda an umarce mu da mu yadda da irin waɗannan maganganu saboda sun dace da shari'a yace kada ku rinka wato bibiyar laifukar bayi kamar ku iyayen giji ne rinka bibiyar laifukan kawukan ku kamar ku bayi ne wato kada ka zama kada ka mai da laifi tudu ka take naka ka rinka ganin nawani ya zama to mace tana bibiyar laifin mijinta ai ba wanda ya kamata ka rufa ma asiri kai masa kyakkyawan zato irin mijinta duk abin da take bukata fa shi take kawowa babu kaza malam babu kaza dalin babu kaza wane ne babu kaza haka dai a kawo kaza amma duk da haka tana ganin bai yi ba to wannan yana daga cikin sababin da yake sanya mata suke yawan shiga wutar jahannama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya kiyaye shi shine butulce ma miji butulce ma miji ba ta ganin yayi mata wani abu ba ta gode masa ba ta yaba masa lalle mata su guji wannan hali kuma yana da ciwo ga maza maza suna samun ciwo a ciki yana kona musu zuci shi yasa ya zama to sanadiyar shiga wuta na matan da suke yin haka shi kuma miji wanda Allah ya jarabce shi da matarsa tana yin wannan yayi hakuri yayi hakuri sharrin gara sharrin da ka sani irin sharrin da baka sani ba ka hakura da irtila'in da Allah ya yi maka kada ka ce me amfanin zama da ita ka je ka kyale ta ko ka sake ta jarabawar ka zo maka da tafi tsanani ta wata fuska gara jarabawar da ka sani ka san yadda zaka yi mu'amala da ita ka san ta ka ce in ma ta yi maka kai ma wata ran za ta yi maka saboda haka gara kamar yadda larabawa suke cewa wajen ta'rifu la wajen tunkiru abinda sharrin da ka sani ba sharrin da baka sani wato gara sharrin da ka sani bisa sharrin da baka sani ba saboda haka wannan san ya kai hakuri ka jure kuma a rinƙe ma juna addu'a san Allah ya gyara mu mutum yawanci wato kun ga alqur'ani ya nuna mana addu'a ga iyalai yayyabi ibadur rahman a sifarsu ta ƙarshe da cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah ka sanya mana a cikin matayenmu da ƴaƴanmu abinda zai sanya mai idanuwanmu me zai sanya ido idan ka kalli matarka ka ji daɗi ka yi murna ka ce alhamdulillah Allah san barka to wannan da ake samunsa da addu'a Allah ne zai yi saboda haka a rinƙa ma juna addu'a mata su rinƙa ma mazansu addu'a maza su rinƙa ma matansu addu'a wata Allah zai jarabce ta da miji wanda baya ganin duk abin da ta yi ba ta yi ba wani kuma mace ce haka saboda haka farkon mataki tukuna addu'a kafin a ce za a ɗauki matakin kai ƙara da neman a yi sulhu a yi addu'a saboda haka ta addu'a sai ka ga Allah ya gyara abu cikin ruwan sanyi ba tare da ka sani ba to tambaya ta ƙarshe ita ce malam ni tambaya ta ita ce ni direba ne nakan tuka mota daga wannan gari zuwa wannan gari idan muka je muka yi kwana biyu kafin mu ɗauko kafin mu dawo ya azumi na zai kasance a yayin tafiyar zan ajiye ne lokacin da za mu yi tafiyar kuma idan mun je ma za mu iya ajiyewa a kasantuwar garin akwai tsananin zafi domin ɗaya daga cikinmu da ya yi azumin sai da ya kwanta rashin lafiya Allah ya ƙara mu halin lafiya amin wanda yake cikin wannan hali yana cikin halin tafiya mu tafiya kuma an ce ya aje azumi da haka zai aje yana shari'a ta baka dama ka aje azumi yayin da kake tafiyar da kuma yayin da kaje ma yayin da kaje kai bako ne amma in ka dawo gida za a sake maka lodi kafin ka tafi nan gida ka dawo a lokacin nan in kwana biyu za ka yi in ma kwana ɗaya za ka yi kafin a yi maka lodi ka juya kana zaune zaman gida za ka yi azumin ka amma kana doron tafiya wajen zuwa da lokacin da ka zauna a can kafin ka juyo da lokacin da kake juyowa duk Allah ya maka ruksa zaka iya shan azumi idan ma azumin zai kai ka zuwa ga halaka ta halaka kamar wanda wannan wanda ya kanta rashin lafiya a cikin irin wannan hali saba wajibi ne ka sha azumi bai halatta kai azumin ba saboda idan kai zai kai zuwa ga ta cutar da kanta shi ka tsare lafiya da tsare wato da tsare rai wajibi ne a cikin larura ne a cikin wato manufofin shari'ar musulunci na'am wajen ko kwana nawa ne wannan mas'ala ce wadda take wato ne mafi yawan fatawar malamai kwana hudu banda kwanan zuwa da kwanan dawowa zan yi muku da fatawar malamai amma ra'ayina akan wannan istirabi yake kon gaba kon baya nake ce saboda dalilan yanda suka zamanto amma mafi yawan malamai mazhabar malik da imamu ahmad ibn hanbal dukkaninsu kwana hudu banda ranzuwa banda ran dawowa amma a mazhabar imamu abu hanifa har ya kai sama da haka har suna cewa kwana 20 wata riwayar kwana 16 kuma haka aka rawaito daga waɗansu daga cikin sahabbai in dai waɗansu malamai suka ce ka'idar in dai ka je waje da kan cewar kai bako ne baka zauna ba to za ka ɗauki wannan iyakacin kwanakin da kai a halinka na bakunci ba mazauni ba bisa al'ada ba kai irin zaman mazauni a wajen ba to kana halin tafiya za ka iya shan azumi za ka iya yin kasaru to amma ka san duk abin da shari'a duk abin da aka ce an mayar da shi zuwa al'ada malamai sun yi kokari su kayyade saboda kada mutane ya zamanto cewar sun bi san ransu wajen kaddara shi to shine fa'idar kayyadewa da kwana hudu din nan sai mutum ya zamanto ya kuɗa ya aminta insha Allah wanda kullun yana kan hanya shi ma haka yake Imam Malik yayi magana irin waɗannan a cikin mudawwala wanda kullun yana kan hanya driver ko pilot ko matukin jirgin ruwa ko ma'aikacin jirgin ruwa wanda kullun yana kan hanya wannan shine hukuncinsa in ya samu karfi yayi azumi in ya ji ba shi da karfi yana da damar ya sha wanda yake tafiya ba wai an ci dole sai ya sha ba dole ne sai ya sha idan yana jin tsoron in yi azumi zai halaka shi ne aka ce dole sai ya sha amma idan yin azumin da rashin yin azumin duk daidai ne a wajensa to yin azumin ya fi idan da yin azumin da rashinsa duk daya ne yin azumin ya fi wannan shi ne abinda malamai suka rinjayar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi tafiya rana mai tsananin zafi kowa ya sha azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah ibn Rawaha kuma ya ce mai tsanani saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya ko bai ma Abdullah ibn Rawaha inkari ba haka hadisin Hamzah ibn Amr al-Aslami yace inni rajulun asum wa usridu as-sawm afa asumu fi safar yace ni mutum ne ina azumi ina jera azumi zan iya yin azumi ina cikin tafiya yace in shi ta fasum wa in shi ta fa'tir in ka so kai azumi in ka so ka sha saboda haka wanda yake da iko zai iya yi yana da wannan zabin saboda haka wanda yake kullun cikin tafiya yake idan akwai tsanani a gare shi kan ya rinka azumin to sai ya sha in kuma zai iya kawai sai ya rinka yin azumin nasa maimakon ya zamanto ramuwa ta hau kansa to na'am wanda suka tafi wasan bal ana maganan ainihin yi magana tafiyar da take ta halal ba tafiyar saban Allah ba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كفن أرمى كرن تامنا سورة الكهف أخي أما جنا إيكو بيو أكن آيوين دمك كرن تانا كرشن سورة الإسراء جيا نفرقو فبتشوا فله الأسماء الحسنى كاوا ونسونا يسنت بتع أجريش واتو الله ينا دي كاوا ونسونا الله يأي بيان من ذا الله صلى الله عليه وسلم yayi bayanin su a hadisin alqur'ani allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi alghaybi 'inda daga ya fadi jinsin sunaye guda hudu suna da ka amba da ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a cikin littafinka ko ka sanar da shi ga wani bawa daga cikin bayinka sune annabawa kuma annabawa yanzu babu hanyar sanin sunan Allah daga wajen annabawa sai ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sunan tafan annabawa an canza su an bata su amma alqur'ani ba a canza shi ba ba a bata shi ba hadisi kuma an kiyaye wanda yake na gaskiya an tan ammayyaje shi daga wanda yake na ƙarya saboda haka an kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma awista akarta bihi fi ilmi al-ghaib inda ko ka koyi shi gare a wajenka kake banta da sanin ka ka sashi a cikin ilimin gaibu yanda ba wanda ya sani to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dukkan suna na Allah dukkan wani suna na Allah ahsanu domin ma'anar husna mafiya kyau tasniyar wato unsa din al-ahsan kowane suna na Allah ahsanu ne mafi kyau ne dukkan suna da ya tabbata na Allah ahsanu ne to amma a cikin su akwai 99 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ma'ana ya san su ya bauta ma Allah da su ta hanyar roƙon Allah da waɗannan sunaye da yin zikiri da su da kuma aiki da abin da sunayen suka nuna to zai shiga aljanna babu wani hadisi da ya ayyana su sai abin da ya zo a cikin sunan Tirmidhi wanda kuma shi hadisin shi kansa Tirmidhi da ya rawaito ce ce hada hadithun gharib wannan hadisi ne shi kadai bako kuma ba mu san wani hadisi da ya bayyana waɗannan sunayen ba in banda wannan riwaya riwayar Walid ibn Muslim al-Qurashi mai Tajlis wanda yake shine illar hadisin abinda malamai suka bayyana shine cewar kokarin waɗansu malamai ne riwayoyi ne da aka samu daga waɗansu waɗanda suka zo daga cikin magabata na ƙware daga cikin su hadda Jafar ibn Muhammad as-Sadiq daga cikin manya-manyan sahabbai daga cikin manya-manyan tabi'ai na Ahlul Bait suka ce ga sunayen ijtihadin su ne suka ce ga sunayen wannan Allahu ar-Rahman ar-Rahim hayya zuwa ga as-Sabur wanda suka zo wanda da yawa mutane sun haddace su sunayen Allah ne amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ayyana su akan cewa 99 din bane in banda haka ai akwai sunaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a cikin sunayen Allah amma ba ka cikin wannan kamar ash-shafi Allahumma anta ash-shafi la shifa'a illa shifa'u daga cikin sunan addu'o'in da yake yi Allah kai ne mai warkarwa kaga babu ash-shafi a cikin suna haka dalika akwai sunaye waɗanda suke murakkaba an harhaɗa su ba suna ɗaya ba suna cikin Qur'ani amma ba sa cikin su kamar arhamur rahim ba yana cikin Al-Qur'ani ba kamar khairul ghafirin kamar dhul arsh kamar rafi'ud darajat duk waɗannan sunayen Allah ne waɗanda suke murakkaba amma ba sa cikin waɗannan sunaye to dan haka waɗansu malamai su ma suke nasu kokarin kamar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin Jami'ul Masail nasa a cikin jami'ul a cikin jami'ul masail nasa yayi kokari shi kuma ya kawo daga cikin ayoyin alqur'ani da kuma hadisai da suka inganta duk ya kawo kowanne daga cikin waɗannan sunaye ya kokari ya kawo su 99 saboda haka dai mutum yayi kokari ya roki Allah da waɗannan sunaye kyawawa sawa'un koda waɗanda ke cikin sunan Tirmidhi din ne amma idan da zai bibiyi alqur'ani kamar yadda Ibn Taymiyyah yayi ya tattaro su in Allah ya da za a tattaro su a buga su domin mutane su samu insha Allah a kira a roƙi Allah da su wannan maksudi ne domin yana daga cikin imani da Allah sai kuma yadda Allah ya yabi kansa a ƙarshen sura Allah ya yabi kansa da sifofi da sifofi kamar haka na farko lam yattakhid walada bai riki ɗa ba wa lam yakun lahu sharikun fil mulk abokin tarayya a cikin mulki bai kasance a gare shi ba walam yakun lahu waliyun min adh-dhulm kuma bai kasance yana da mataimaki majibincin lamari ba saboda wulakanci saboda wulakancin sa ya sanya shi yana buƙatar wanda zai jingina da shi dan ya kai dan ya dauke masa wannan wulakancin da raunin in ya dauki waliyi ya dauki waliyi ne ba dan wulakanci ba ba dan kasawarsa ba ba dan bukatarsa ba ya dauki waliyi ne dan rahamarsa yace Allahu waliyul ladina amanu Allah waliyin waɗanda suke imani ne dan rahamarsa ne gare su ba dan Allah yana bukatar mu'minai ba shi yasa ya zamanto waliyin ba dan za su kare masa wani abu ba ba dan yana da wani wulakanci da in zai sami izza ta hanyar su ba to waɗannan sifofi ne da Allah ya yaba kansa da su yace a yabe shi shi yayin da aka ce wa qulil hamdu lillah kace godiya ta tabbata ga Allah ita godiya tana tabbata ga Allah saboda ya tara sifofin kamala tara sifofin kamala ya nuna ya cancanci a yabe shi ya cancanci a yabe shi wato haƙƙi ne a yabe shi saboda me saboda shi abin yabo ne dan me yake abin yabo saboda kamili saboda yana da kamala yana da daukaka da cancanci yabo din a gare shi me kike cewa wakabbirhu takbira shine karshe to kuma kayi kabbara a gare shi ka girmama shi girmamawa girmama Allah da girmamawa shine kace Allahu akbar kabira kace Allahu akbar kabira kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ma yace Allahu akbar na shiga sallah sai yace Allahu akbar kabira walhamdulillah katira wa subhanallahi bukratan wa asila duk wannan suna daga cikin lafuzan yabo wanda ambaton su shine zikiri ga Allah shine nuna bauta ga Allah to bawa ba zai zamanto bawa haƙan ba sai yayi irin wannan kirarin yabo da ban girma ga Allah sai ji wato bautar sa ga Allah ta tabbata kuma girman Allah madaukakin sarki ya kam ya cika zuciyarsa wannan zai bashi jin dadi da wato hatta dukkan wata ni'ima sai kaga ta zamanto ba komai bace shine zaka ji waɗansu bayan Allah suna cewa dan aljanna da din ni'imar da Allah yake ya ba su idan da a ce Allah bai ba su yin tasbihi ba da yabo ga Allah da kirari ga Allah da duk wannan ni'ima ta bayayya ce saboda akwai dadin da zuciya take ji yayin da tayi tasbihi ga Allah tayi kirarin ban girma ga Allah da ba wani abu na duniya ko na lahira da zai sanya mata farin ciki kamar wa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ɗan aljanna da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam kaga bi hana su tasbihi ba amma tasbihin na lokacin ba na ibada bane na godiya ne na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فلهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
نعم وانا سورة الكهف كنا haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna shi da kansa yace man qara'a ashra ayatin min awwal surati al-kahf usima min ad-dajjal wanda yazo a hadisin Abu Darda a cikin sahih Muslim wanda ya karanta ayoyi 10 a farkon surati al-kahf sai ya kira ta surati al-kahf da kansa sallallahu alaihi wasallam yace usima min ad-dajjal za a bashi kariya daga dujjal ma'anar wannan bayani yazo a hadisin Nawas ibn Sam'an cewar idan mutum Dajjal ya fito idan ya karanta masa ayoyin 10 ayoyin 10 na suratul Kahf to zai to wannan ayoyi za su zama to masa garkuwa ma'ana koda kaga in kaga Dajjal ka karanta masa waɗannan ayoyi naka in kaga in kan zagin sa ma tun yanzu ka karanta masa ga in kan zagin sa nan da yawa Allah ya kare mu wannan kunga ta nuna mana fa'ida biyu na farko cewar sunan wannan sura daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-kahf inda ake nufi shine kogo kogo wanda yake bakin sa tsukakke amma cikin sa mai fadi ba kamar rami ba haka domin rami wanda yake bakin sa tsukakke cikin sa ma tsukakke wannan ghar ake ce masa kamar gharu hira kogon hira inda kogon hira iyaka ka dan tsaya kuma ka sunkuya ba shi da girman da za ka iya cewar har ka miƙe ka yi tafiya a cikin sa in mutum ya taba zuwa haka zalika kogon da aka wanke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ciwon sa lokacin da ya ji lokacin yakin Uhud a jikin dutsen Uhud yana nan kogon har yanzu shi ma ghar ne ba kahf bane kahf shine wanda yake yawanci a cikin dutse yake kuma bakin sa tsukakke amma cikin sa fadi gare shi cikin sa yana da fadi za ka tafiya a cikin sa mutane da dama za su shiga cikin sa to an kira shi kahf daga wannan daga kissa da tazo na samari da suka shiga cikin wannan kogo shi yasa aka kira ta al-kahf to haka amma dalilin cewar wannan shine sunanta tasmiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to abu na biyu da wannan hadisi ya kunsa shine falalar wannan sura wannan hadisi ya inganta na falalarta cewar kariya ce garkuwa ce daga Dajjal to daga cikin hadisan da aka ruwaito da suke nuna shi kansa wannan hadisin akwai dan sabani wajen riwaya a cikin sa amma wannan shine lafazi mafi inganci a wata riwayar ita ma tana cikin sahih Muslim an ce ayoyi 10 na ƙarshen suratul Kahf to amma wannan riwayar duk da wanda ya ruwaito ta Shu'bah bin al-Hajjaj amma mutum hudu sun saba mata Sa'id ibn Abi Aruba da Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai da Ammam ibn Yahya al-Audi da Shayban ibn Abdurrahman al-Na'awi mutum hudu su hadu waɗanda daga cikin su akwai waɗanda suke gaggagan ga malamai daidai suke da Shu'bah su saba ma Shu'bah abinda suka kiyaye shine daidai shi kuma sai a dauke shi akan cewa wahani ne dan haka ma Muslim ya dan yi ishara ga wannan to da haka abinda ya tabbata shine ayoyi 10 na farkon suratul Kahf ne had wanda ya kiyaye su a wata riwayar wanda ya haddace su saboda haka ku haddace su ku sanya ƴaƴanku da matanku su haddace su musamman wannan zamani da ƴan kan zagin Dajjal sun yi yawa to daga cikin abin da yazo na falalar wannan sura shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Sunan Nasa'i da Sunan Abi Dawud da kuma Sunan Tirmidhi da sauran littafan sunna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta suratul Kahf a ranar Juma'a to ranar alkiyama zai samu haske tsakaninsa da Baitul Atir tsakaninsa da Ka'aba daga inda yake har zuwa Ka'aba Allah zai haskaka masa mikidarin wannan tafiyar ranar alkiyama zai samu haske kuma za a tsirar da shi daga Dajjal wannan kari ne a wata riwaya to wannan hadisin malamai sun yi ta cece sun yi ta maganganu a kansa har ya kai waɗansu daga cikin malamai suka ɗauki matsayi mai tsanani a kan wannan daga cikin malaman da suka inganta shi ko suka ce hadisi ne Hassan akwai Ibn Hajar al-Asqalani daga cikin malaman zamanin nan akwai Sheikh Nasiruddin al-Albani domin ya ce hadisin haka ne abinda yake ingantacce ta fuskar ilimin hadisi shine ya tabbata daga magana Abu Sa'id al-Khudri amma irin wannan magana sahabi ba zai iya faɗa bisa ra'ayinsa ba sahabi ya ce wanda yake kaza ga ladansa a'a sai dai ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan kiyasi baya shiga ko ba haka ba tunani da kiyasi ba zai ce wanda yake kaza ga ladansa ba shi yasa kun ga irin kwakariyar da ake wa mutane a rinka kawowa a ce wanda ya kara ga ladansa kaza wanda ya kaza shehu ya ce ladansa kaza to ina sahabbai ba su da wannan ballantana shehu wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan sahabi ya fada sai a ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ake cewa mawqufun lafzan marfu'un hukman alafazi mawqufi ne amma hukuncin sa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine maslakin Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan ba zai yiwu a faɗe shi da ra'ayi ba ko da ijtihadi saboda haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin kuma malaman da suka inganta shi a wannan zamanin akwai Sheikh Abdul Aziz bin Baz yace hadisin bai inganta ba amma an rawaito shi da yawa ta hanyoyi da yawa ba Abu Sa'id al-Khudri ne kawai ya rawaito shi ba Sayyidina Ali ma ya rawaito Abdullah ibn Umar ya rawaito Abdullah ibn Abbas ya rawaito Aisha ummul mu'minin ta rawaito da kuma Isma'il ibn Abdullah ibn Rafi' shi ma wanda yake da shahara ba cikin sahabbai ya rawaito saboda haka yawan riwayoyin tare da kuma aikin magabata yasa yace wannan hadisi ne kikkiawa me aikin magabata shine magabata sun yi aiki da wannan hadisin magabata na ƙwarai manyan limaman musulunci daga cikin su akwai Imam Shafi'i a cikin littafin sa Al-Umm yace yana daga cikin sunnonin ranar Juma'a musulmi ya karanta suratul Kahf ranar Juma'a ya ƙara ma da cewa da daren Juma'a yace saboda abin da yazo na falalata haka dalika Ishaq ibn Abdullah Ishaq ibn Ibrahim al-Kausaj ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya yace wata ran mun tafi sallar Juma'a tare da Imam Abu Abdullah shine Ahmad ibn Hanbal sai na ji shi yana karanta suratul Kahf sai na tambaye shi kana karanta suratul Kahf yace eh ai akwai abin da yazo na falalata shi yasa a cikin mantafan Hanabila suka ce daga cikin ayyukan da suke mustahabbai a yi su karatun suratul Kahf ranar Juma'a haka dalika aka rawaito daga cikin waɗansu tabi'ai na mutanen Asham shine baffan Abu Qilaba Al-Jarmi rahmatullahi alayhi to wannan ya nuna cewar ayyukan magabata ya nuna aiki da wannan hadisi hadisi idan bai inganta ba amma al'umma ta tafi akan yin aiki da shi to wannan yana ƙarfafa hadisi shi yasa ma ɗaya daga cikin ɗaliban ilimin hadisi na wannan zamani wanda ya risala akan wannan hadisin Abdullah ibn Fawzan ibn Salih al-Fawzan a cikin littafin sa akan waɗannan hadisan yace bai ga wani daga cikin magabata ba da yace ba a karanta suratul yace ba mustahabbi yace makruhi ne a karanta suratul Kahf ranar Juma'a ko yace karatun ta bid'a ne bai ga wani daga cikin magabata ba domin babu yace abinda kawai ya samu itlaqi cewa mustahabbi ne karatun ta to dan haka ko da hadisin yana da rauni ta fuskar sanad cewa malamai sun tafi akan nuna istihbabin soyar da yin aiki da shi da karatun sa ya nuna kan cewa karatun wannan sura ranar Juma'a mustahabbi ne to a cikin wannan kuma zamu ga kuskuren ɗaya daga cikin malaman wannan zamani malaman hadisi Sheikh Abu Ishaq al-Khuwaini Allah ya kara masa lafiya ya kara masa kariya yayi zaniya da yace karatun ta bid'a ne yace karatun suratul Kahf bid'a ne wannan ra'ayin sa ne amma abinda irin su Imam Shafi'i suka ce sunna ne sai dai kai in ra'ayinka ya saba ka ce wannan ra'ayi ne marju amma ba ka nisabta wannan magana ya zuwa ga bid'a ba domin gayar abinda kai amfani da shi ka'idodin ilimin hadisi wanda ijtihadin ka wani zai iya saba maka a bisa tabbikin ka'idodin saboda haka dai a bisa maganganun mafiya yawan malamai na wannan al'umma falalar wannan sura ta bayyana ta wannan hadisi na cewar karatunta ranar Juma'a mustahabbi ne malaman malikiya ba su da magana akan falalar karatunta ranar Juma'a bal sai inkari na yadda ake karanta ta da wata irin hay'a shine a haɗu a masallaci bayan sallar la'asar a karanta ta da sauti guda mu nan ba mu da wannan al'ada amma Morocco da Tunisia da irin su Libya duk suna da wannan al'ada bayan sallar la'asar ranar Juma'a ana zama a karanta tare da sauti ɗaya kamar wurdin ranar Juma'a da sauti ɗaya a halka kamar zikirin Juma'a su kuma na karatun suratul Kahf haka suke yi a Tunis suna yi har yanzu suna yi da kuma Morocco duk suna yi to wannan shine malaman malikiya suka inkari Abubakar al-Tarshushi a cikin littafin sa al bid'a na bid'o'i yace wani ya daga cikin bid'a ya kawo maganar Imam Malik yace bai samu malamai suna wannan aiki ba daga cikin malaman Madina amma karatu suratul kahf din mutum ya karanta tsakanin sa da ubangijin sa ranar juma'a wannan abu ne wanda yake basi inkari ba malaman malikiya amma a hadu a cikin jama'a a cikin jami'i ana karantawa tare da sauki daya shine wanda yake malaman malikiya suka yi inkari to wannan shine abin da yazo na falalar wannan sura ayoyinta 110 a bisa mushafin mutanen kufa kira'ar mutanen kufa amma a mushafin a kira'ar mutanen makka da mutanen madina aya 500 ce a kira'ar mutanen sham aya 105 105 a mushafin mutanen sham 106 a mushafin mutanen basra 111 wannan saboda bambanci ne wajen shigar da wata ayar cikin wata waɗansu sai su sanya wannan aya ɗaya ce waɗansu sai su raba ta biyu to shine sai kidayen ayoyin ya zamanto bamban a daban wajen alaran mu'min waɗannan kasashe manya-manyan qurra'u da suka kai suka karantar da alqur'ani a wajen su ita wannan sura maudu'inta shine asalin maudu'inta shine raddi ga tambayoyin da ahlul kitab suka sanya quraishi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk da tafan hadith basu zo da bayanin ba amma a cikin sira littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad ibn Ishaq ya bayyana wato abin da yake shine ya kai ga saukar wannan aya sababin da ya afku har Allah ya saukar da wannan sura shine yahudan mutanen quraish da suka ga wato shiga addinin musulunci sai yawa yake kuma har baki suna zuwa makka yawan su ya karu na suna zuwa su tambaya akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yawanci in suka zo suka yi tambaya nan to za su koma da musulunci ba kawai za su zo su tambaya bane dan su ji labari in suka yi tambayar to imani suke to abin ya dame su saboda haka sai suka nemi dauki suka ce ya kamata su nemi waɗanda suke su ma suna da littafi su ne Yahudawa kuma suna nan a Yathrib sunan Madina kenan kafin musulunci saboda haka suka tura mutum biyu daga cikinsu da Annabir ibn al-Harith wanda ake ce masa shaytanu Quraysh shaytanu Qurayshawa shaytanu Quraysh ake ce masa saboda yana yawan tafiye-tafiye kuma yana zuwa kasar Farisa Hira ya je ya rubuto littafansu ya samo labarurrukan sarakunansu sai ya zo ya zauna a bai kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani shi kuma sai ya soma gata-gata nan ku a ce ku zo mu jita sai ya bada labarin mutanen Farisa ba labarai yake ba ku ba ina da labarai da suka fi nasa wai dan ya janyo hankalin mutane zuwa gare shi to shi aka tura da shi da Ukba bin Abi Mu'ayth zuwa ga aka ce ku je ku tambayi Yahudawan Madina malamansu domin su ne ahlul kitab suna da littafi su ne malamai su za su yi mana maganin wannan abin da ya dame mu me za mu ku bayyana musu irin abin da yake faɗa don mu ji me za su ce suka je suka gaya musu sai suka ce gashi ya zo ya ce shi annabi ne kuma an saukar da littafi gare shi kuma ya ce bautar abinda iyayenmu suke bauta ma ya ce wannan ƙasa ya yi wasa da hankalinmu ya ce da mu da iyayenmu duk mu wawaye ne muna bauta ma abinda baya ji baya gani baya magana to shin mu ne akan daidai ko ko shi ɗin abinda ya zo ya faɗa daidai ne ko kuke da littafi wanda yake annabawa sun zo muku to shi ma annabin ne sai suka ce sai Yahuda suka ce ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya ba ku amsa akan abu guda biyu